This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurare, assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Muhammad Hafiz Baballe muke da sauran abokan aiki, inda muke farin ciki sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 21 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar buɗe kan iyakokinta da Najeriya daga ƙarfe 12 na daren nan. Haka kuma gwamnatin mulkin sojin Niger din ta yi barazanar sokewa da korar dokokin kungiya mai zaman kanta da bata fito ta ba da bayanan kuɗaɗe da take samu da yadda take kashe su da kuma yadda take gudanar da ayyukanta a ƙasar ba.
Akwai waɗanda ba ONG bane na kirki na taimakon mutane ko na taimakon ƙasa ko na waye kanyan ƙasa. ONG ne na tada hankalin mutane. Ana bi ta kansu ana yin banna kala. Baka san ba wane ne bayar da fonkin su, baka san ba me suke yi mushi, baka san ba wasu.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Muna kuma nan tafe da karatu Al-Qur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin watan Ramadan. To amma fa kafin waɗannan duka, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen ƙasa a Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattaunawa kan tabbatar da ƙoƙarin an tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa Gaza domin taimakawa fararen hula Falasɗiniyawa da ke cikin tsananin bukata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce, yayin da ya gana da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi, Blinken ya tattauna yiwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni 6 da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Ha kuma an shirya cewa babban jami'in diplomasiyan na Amurka zai gana da wakilai daga ƙasashen Jordan da Saudiya da Qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ƙasashe da dama sun shiga cikin tattaunawar makonni, suna neman hanyar da duka ɓangarorin biyu na Isra'ila da Hamas za su amince da ita don cimma sulhu a tsakaninsu. Likitoci a Boston na jihar Massachusetts da ke nan Amurka sun ce sun yi nasarar aikin dashen kodar alade da aka canza kwayoyin halitta a jikin wani mutum majinyaci mai shekaru 62 da ke da ciwon koda a mataki na ƙarshe. Sanarwar ta yau Alhamis din nan ta kasance karo na farko da aka yi dashen kodar alade zuwa wani mutum mai rai a cewar babban asibitin Massachusetts. Kokarin da aka yi a baya sun hada da dashe na wucin gadi na ɓangaren jikin mutane da suke ba da gudunmuwa da ƙwaƙwalwarsu ta mutu, kuma ba a samu nasara ba a dashen zuciya guda biyu daga aladu. Likitoci sun ce majinyacin Richard Riggs Lyman na Weymouth da ke Massachusetts yana samun sauƙi sosai bayan aikin da aka yi a farkon wannan watan, kuma ana sa ran za a sallame shi daga asibiti nan ba da jimawa ba. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama akan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis, yayin da sojojin saman Ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba. Magajin garin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya faɗa ta manhajar Telegram cewa guzu-guzun rokoki sun faɗo a gundumomi da dama na birnin da suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama. Klitschko ya ce akalla mutane 10 suka jikkata. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a kafafen sada zumunta a yau Alhamis cewa irin wannan ta'addanci na ci gaba da faruwa dare da rana. Zelensky ya yi kira ga abokan hulɗar Ukraine da su goya musu baya, musamman na samar musu makaman kariya daga hare-haren samaniya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan, wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta Taliban, ya yi sanadin mutuwar mutane 3 tare da jikkata wasu fiye da dozin da sanyin safiyar Alhamis din nan. Hukumomin Taliban sun ce waɗanda abin ya ritsa da su sun taru ne a wajen bankin New Kabul da ke aiki a hukumance domin karba albashinsu lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai da ke daure a jikinsa. Shaidu da jami'an yankin sun bayyana cewa an kai waɗanda suka jikata zuwa wani asibiti na yankin inda wasu suka samu mummunan rauni. Wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan Taliban a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ya ce ana gudanar da bincike kan harin. Kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan harin bam ɗin. Bayan kwanaki na jinkiri, shugabannin majalisar dokokin Amurka sun gabatar da wani shirin kashe kuɗi na dala tiriliyan 1.1 ga tsaro da tsaron cikin gida da sauran shirye-shirye da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan, wanda ya baiwa 'yan majalisar dokokin ƙasa kwanaki biyu don kauce wa tsaye da wasu harkokin gwamnati. Majalisar wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Republican za ta kada ƙuri'a kan ƙunshin kasafin a gobe Juma'a, wanda zai bar wa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Democrat sa'o'i kaɗan su zartar da ƙunshin wasu ƙudurori shida waɗanda suka shafi 2-3 na dala tiriliyan 1.6 na kashe kuɗaɗen gwamnati na wannan shekara da zai fara aiki a ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa. A mako mai zuwa ne, gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu za ta ɗauki mataki na ƙarshe na dakatar da lasisin ƙananan likitoci da ke yajin aiki, yayin da suka ƙi kawo ƙarshen yajin aikin da suke yi na tsawon makonni da suka ƙara yawa ga ayyukan jinya na ƙasar, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Alhamis. Fiye da kaso 90 cikin 100 na ɗalibai likitoci da ƙananan likitoci masu neman ƙwarewa 13,000 ne suka kwashe kusan tsawon wata guda suna yajin aiki don nuna rashin amincewarsu da shirin gwamnati na ƙara yawan ɗaliban da ke neman shiga makarantun koyon aikin likitanci. Yajin aikin nasu ya janyo soke ɗaruruwan ayyukan tiyata da sauran ayyuka a asibitoci. Jami'ai a Koriya ta Kudu sun ce ya zama wajibi a samu ƙarin likitoci saboda Koriya ta Kudu na samun ƙaruwan mutane da ke tsufa cikin sauri, kuma adadin yawan likitoci da ke duba jama'ar ta na ɗaya daga cikin mafi ƙanƙanta a ƙasashen da suka ci gaba. Amma likitocin sun ce makarantun ba za su iya shawo kan ƙaruwar ɗalibai ba zato ba tsammani, kuma hakan zai lalata ayyukan kiwon lafiya a ƙasar.
Muhammad Hafiz Baballe ke nan, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Wasu labarai da dumi-duminsu da muke samu na bayyana cewa kasar jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar buɗe kan iyakokinta da Najeriya daga karfe 12 na daren yau, mako daya bayan ɗage takunkuman da kungiyar kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ko kuma CEDEAO da kuma matakin da Najeriya ta ɗauka na buɗe dukkan iyakokinta da Nijar ɗin. Daga Maraɗi, Mansur Sani na ɗauke da ƙarin bayani.
Bayan taron da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ta yi na ɗage takunkumin ECOWAS ko CEDEAO a makon da ya gabata ɗin nan ne, shugaban ƙasar Najeriya da ke da doguwar iyaka da ƙasar ta Niger, Bola Ahmed Tinubu, ya umarni da buɗe bodojin ko kuma iyakokin da ke tsakanin shi da Niger ɗin, da kuma umarni da maidawa ƙasar wutar lantarkin da aka tsince mata tsawon watanni da suka shuɗe sanadin juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Haka sanarwar da gwamnatin kasar Nijar ta fitar ta ce ta yi umarni da dukkanin gwamnonin da ke bakin iyaka da Najeriya da suka hada da Tawa, Maraɗi da Doso da su gaggauta buɗe bodoji da ke iyakokin kasar ta Nijeriya da Nijar a daren yanzu Alhamis daga 12 dare a waya gari safiyar Juma'a 22 ga watan Maris 2024. Wannan sanarwa ta zo daidai da lokacin da al'ummar yankunan biyu suka da kufa wajen addu'o'in neman sauki kan lamarin da suke ciki na rufewar iyakokin da suke mu'amalantar juna a wannan wata na azumin Ramadana. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Mansur Sani, har yanzu dai muna nan a kasar ta jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin mulkin sojin kasar ta umarci dukkan kungiyoyi masu zaman kansu da ke ayyukan taimakon jama'a a kasar da su fito su bayyana adadin kudaden da suke karbowa da yadda suke sarrafa su da kuma yadda ayyukansu ke amfanar jama'a. Wata sanarwa daga ma'aikatar lamurin cikin gida ta kasar ta ce za a soke ko kuma korar duk wata kungiya wadda ta kasa wato ga wannan ka'idar. kamar yadda wakilin mu Haruna Maman Bako ya aika mana da ƙarin bayani.
Yayin da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka kididdige cewa akwai kungiyoyi masu zaman kansu project ko ONG da suka kai 3,257 a cikin kasar, sai dai sun ce waɗansu daga cikin kungiyoyin ba su gudanar da ayyukansu na cigaban ƙasa ko na rayuwar karkara. Hasalima waɗansu na abin nan da Hausawa ke cewa rija na badawa guga na jagewa, inda a wata ganawa da manema labarai Malam Sama'il Idi Buzu babban ga takarran ofishin ministan cikin gida ya ce fa ko su dawo kan hanya ko kuma su sha bulala.
Kungiyoyin nan da suke nan a Niger suna aiki ba duka bane wato suke yin abin da ake ce ma aikin a gaishe ka. Akwai waɗanda suke yi daidai wa daidai, akwai kuma waɗanda suka dan saki hanya saboda dokoki da hujjojin da sun kasa aka aza su sun saki su sun kama wani fanni wanda bai shahe su ba da sahi kuma bai shahe su ba da marice. Shine minista cikin gida yace bai kamata mu bari abu ya zama kaman karazube. Menene karazube? A ce gwamnati yana kallo ana yin abin da bai kamata ba, ba a ja hankali ba. Me yasa za a yi ja hankali? Saboda in aka yi wanga jan hankalin waɗannan kungiyoyin ba su tsaya da abin da suke nan suna yi ba, to abin da zai biyo wa baya shine ake ce ma bulala. Wato za a kawo bulala da ta kasance gare su insha Allah na ko a tsaida su ko a kore su in ONG étrangère ne ko kuma a kama waɗanda suke wannan aiki wanda ba mai kyau ba.
A ce Alhaji Yusha'u masanin harkokin NGO ko kuma ONG ko proje a jamhuriyar Nijar yana ma ganin cewa an makara, domin da dadewa ne ya kamata a gudanar da wannan aikin.
Ni na ga kamar an makara ma da wannan aiki. Kasan ONG da kake gani wayannan su ne da suke hada masifar duniya wani biyu wasu. Akwai waɗanda ba ONG bane na kirki na taimakon mutane ko na taimakon ƙasa ko na waye kanyan ƙasa. ONG ne na tada hankalin mutane, ana bi ta kansu ana yin banna kala. Baka san ba wane ne bayar da fonkin su, baka san ba me suke yi mushi, baka san ba wa suke wani ko biro bai da aiki ne ake yi wanda babu ka'ida. Ka lura ka gani ONG duk nawa aka ce ki akwai. Kuma ni a gani na ai wannan abu da ya dade a ce an yi shi da ya hi.
Hukumomin da sun ce ba za su amincewa ba da embrace da ma'aikatar ministan cikin gida mai kula da NGO ko ONG ko project din da waɗansu daga cikin su ke yi, kamar yadda Malam Sama'il Idi Buzu babban magatakarin ofishin ministan cikin gida yake cewa kungiyoyi ne da suke tahi a kasashen waje suna tahi a masu hannu ga shuni suna samun abin duniya wanda za su zo su yi ma mutane aiki da shi. To akwai da yawa daga cikin su ba mu faɗi ba muka ce duk gaba ɗayan su cikin waɗannan kuɗaɗen da suke samuwa dabar su yi shi cikin duhu, su amso kuɗin cikin duhu, su taho da su cikin duhu, su yi aiki da su cikin duhu, abin ya ƙare cikin duhu. Waɗannan kungiyoyin muka ce to ya kamata su yi komi cikin haske don saboda talaka ya gani ga ƙasa. Da rigar talaka ne ake yin rawai, kenan kuma ya gani shine alheri, shine muka ce ma transparency cikin tahiya na al'amuran ONG. A cikin wannan tahiya kuma ministan cikin gida na yau shine ke kulawa da ONG, ya kamata OC waɗannan ONG su yi aiki gadan-gadan da ma'aikatu na minister cikin yau da gobe dubusa abin da ya shahi abin da ya gama mutare cewa da tahiya da al'amuran jama'a. Mun wadi kuma mun ƙara hodi da cewa mun lura da waɗansu ONG da association wato suna abin da ake cewa batali da dokoki, waɗannan ONG su yi hattara. Bai yiwa cikin ƙasa kuna cikin ƙasa ana aiki da ku, kuna aiki cikin ƙasa kuna samun unwanin ƙasa da ƴan ƙasa ya kasance kun ba ku aiki da dokokin ƙasa. Wannan minister bai yarda da shi, kuma an ɗauka umurni da yawa kuma an bada duka labaruka kuma an aza duk inda ya kamata a nemo ire-iren irin waɗannan ONG da association a san abin da suke kullawa cikin ba'ini, a san abin da suke kullawa ga hili.
Haruna Mamman Bako da birnin Kwanne sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Haruna Mamman Bako. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, ana kuma iya zuwa shafukanmu na internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka ta Ramadan.
Cheer with an honest love. Do we have that? Cheer with an honest love. alkhairi kama da gasa ramadan watan allah watan saukar qur'ani mai girma
to madalla yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku shirin yanayi da muhalli
Assalamu alaikum mai sauraro barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka makonni uku kenan shirin yanayi yake bibiyar batun samar da makamashi mai tsafta na girki musamman ma la'akari da irin barazanar da amfani da makamashi mara tsafta yake haifarwa mata A cigaba da bibiyar gudunmawar da mata suke bayarwa a fannin sauyin yanayi don karin manufofin mata da Majalisar Dinkin Duniya take a watan Maris baki daya. Yau shirin zai kai aya kan tattaunawa da wasu mata daga cikin gwamman matan da ke ba da gudunmawa a wannan fannin. Sunana Aisha Mu'azzu. Yanzu muna tare da shugabar Arewa Women Initiative for Climate Change a WIFCA Alawiya Baba Musa wacce tace akwai dabarun da za su taimaka wa mata samun wasu nau'ukan makamashi masu tsafta masu rahusa wanda zai buƙaci koyo
akwai yadda za su canza tunanin su na san maki na rayuwa shine yake sawa duk abin da ka san zaka yi komai rashin tsafta shi amma in dai zaka rayu dole haka zaka hakura zaka yi amfani da wannan damar to mu san yadda za a yi a matsayin mu na mutane mu tsaftace harkar makamashi akwai hanyoyi bazan ce suna da yawa ba amma duk kankantar su da za a iya amfani da su ma ba masu tsada bane ba dabaru ne na rayuwa idan ka same su zaka iya amfani da su saboda lafiya an ce jari ce ta fi komai idan yau da wannan abin da kake aka zo aka ce lafiya taka da ƴaƴanka ta samu matsala kuma kuɗin da zaka kashe wurin neman wannan lafiya ya fi wanda zaka kashe yanzu ka samu wata hanya mafi sauki da zaka iya amfani da ita wurin kawo canji ga shi makamashi mai tsafta da zaka iya amfani da shi ko ga kai ko ga iyalinka kuma media ɗan jarida kuna da babbar rawar takawa wurin kira ga babbar murya tunda ku ne in kuka yi magana za a iya cewa duka duniya za ta ji ku a lokaci ɗaya to idan kuka fito da matsala a cikin gidaje yake faruwa to bai fito wajen gida ba don haka bai shafi mutane da yawa ba a ganin su amma ni a ganin na tunda duka iska ɗaya nake shaka kowa yana da rawar da zai taka ku in kuka fito da matsalar kuka buɗa ta kuka gaya wa duniya duk da ana kawo ɗauki ɗaukin da za a kawo zai fi fiye da abin da ake yi a yanzu
kin yi bayani cewa akwai wasu dabaru da za a iya amfani da su a madadin waɗannan dabaru da mutane suka bijiro musu irin waɗannan dabaru da kike magana akan su dabaru ne da mutane za su iya sarrafa abun shi a gida ko kuma a dole sai sun sa kuɗi sun saya kuma fahimtar yadda ma za su samu wannan makamashi mai tsafta din hanya ce mai sauki da za su iya koya ko kuma za a iya koya musu cikin sauki
sai gaskiya hanya ce mai sauki kuma koya ma za a koyi su cikin sauki amma kin san ba za a iya cewa kowa da kowa za a koya wa yayi a gida ba sai dai kamar yadda za su da yawanci su a NGO da ake ce musu su yanayin taimakon da suke badawa za a iya samun unguwa-unguwa kafa kwamiti shi a kwamiti ɗin nan mutane nawa musamman mata nawa suka ga za mu iya taimakawa mu koyawa wannan idan an koya musu sai abin da muke cewa akwai budget a misali ba wai wani abu ne da za a ce yana da tsada a duk wata shara da take cikin unguwa yara da suka saba tsintsiyar dandalolin na robobi to shi ma za a iya saka su su je su samu kuɗaɗen rake ko wasu da wannan wata shara da ake samu ko a gona to da shi za a iya zaunawa duk a koya wa mutane yadda za su yi amfani a ƙarshe za su ga ya fita kamar gawayi gawayin dai da ake zuwa a siya to kacin da tsadar shi ba za ta kai wancan wanda ake siya ba sannan at the same time shi wannan in an ƙona baya hayaƙi dama cutarwar ai hayaƙi ne da yake to in ka ƙona wannan ba zai yi hayaƙi ba taimako ne ba mai yawa ba da kuma kada karfi da karfi
don
ganin an samu matsaya da mafita su dai gaskiya ina jin dadi ko yaushe al'umma kika jiye su da wani abu da zai kawo miki ci gaba zaki da suna ba da haɗin kai da yadda mutum ma yayi tunani kawai dai za su yi korafi su ce miki gwamnati ba ta mana komai
kuma
ina kokarin nuna miki ai ba kullum ne gwamnati za ka iya yi ba kai ma kana da taimakon da za ka iya wa kanka kafin ka jira gwamnati
Ana ta bangaren kuma jakadiyar majalisar ɗinkin duniya na sauyin yanayi a Najeriya da Niger Malama Binta Mustafa ta ce akwai buƙatar al'umma ta fahimci illar amfani da itace ko kuma makamashi mara tsafta wajen girki domin yin hakan zai rage sare itatuwan da ke kare muhalli
ya kafa kullum yanzu mu kan gwamnati ta ware wasu kuɗi da tallafi da za ba baiwa matasa na zuwa irin wa'annan guraren ba kawai ba a ba da kuɗi a ba ƴan siyasa ko kuma abin da a ba mata irin wanda kullum muna tare da wa'annan matasa mun san matsalolin su mun san abubuwan da suke zama musu kaman kalibalai challenge a ni matasa wanda suke ba lalle ba Abuja ko a Lagos ko a Miami ko a Zandar waɗanda da gaske suna kanta wa'annan kalubalen da muke faɗi sai ku ga an samu wani kirkira da ba ta da tsammani shi ba zai fito daga Afrika daga wa'annan garurukan da muke faɗi yanzu aka zo kan electric vehicle akwai wanda a duniya ma an san shi
Jilani
ya kamata a ce wa'annan yanzu sun zama kamar mentors ga matasa wa'annan su ne solutions da muke bukata mai yanzu tsaye tsada ana faɗi an ci da tallafin mai kenan these are things that they can give opportunities is good for our environment.
Daga yaushe kika fara wannan aiki kuma ya zuwa wannan lokaci kamar wasu ayyuka kika aiwatar a Najeriya kuma wani wasu ayyuka kika aiwatar a Niger.
To alhamdulillah ni kam a cikin ikon rabbul alamin tun 2009 babu shekarar da ake World Environment Day da ba na takarawa bisa kan koda wani campaign ne ko kuma wani workshop ne da zai janyo hankalin mutane bisa kan kulawa da muhallin su. Da ba mu da akwai abin da Turawa suke faɗi we have no planet B the only planet we have is the planet Earth so a cikin ikon rabbul alamin na samu tambari daga United Nations Environment Project 2019 as World Environment Hero Day for Zandar Niger Republic kana cikin garuruwa wanda an ce it is at the top of the climate risk
To ki dan mana bayani akan irin matsaloli da ake fuskanta a Zandar na sauyin yanayi.
Gwamnati tana kokarin ta kai sharuda da dokoki da ke hana sare-saren itatuwa amma har yanzu mutane ba su bar gargajiyanci ba in ba daidai a cikin iyalai ba mutane sun dogara ne da dafuwa da ice ita ce matsala ta farko kuma tunda kamar abin da muke ce mindset ne gari ne ake kamar har yanzu dafuwa da gas ba ta zama abin da ta mutane kirkira suke kamar in dai ba kan ice ba ne ka dafa abinci yanzu in kuka diba map na Zandar ko Niger a shekaru 50 a baya za ku ga tsancar ne daga airspace amma when you're landing from the airplane da Kano da Sokoto da Zandar kawai nan gura na za ku gan shi ne kawai desert ne plain land ne saboda duk an sassare ice din
To Ana Wuya ba ta yi sallama da mu ba sai da ta yi tsokaci akan cimma muradin daina amfani da makamashi mara tsafta a wa'adin da aka kiyasta.
Gaskiya ko a yanzu aka fara kawo sauyi da canji aka yi wa matsalar rudumi sai a samu rage sosai amma ba za a iya eliminating da ake an cire ta gaba daya. Sai dai a yi a samu abin da aka samu sai a godi Allah a ci gaba amma an riga an bar gini ta rantsa ne matsala za ta gyaru in dai aka haɗa hannu da ƙarfi amma dai a yadda yanayin ƙasar ke tafiya tarin matsaloli manya-manya suka yi mata yawa. Kin ga wannan ana sa shi a cikin wata matsala in kuma ana hangenta masu hange da masu dokokin suna hangenta a matsayin jaririyar matsala. Kin ga kenan sai dai mu sa rai cewa ko da yanzu an waiwaye mu za a samu canji amma ba wani a ce an magance ta gaba ɗaya ba.
Masu sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Kasancewar batun makamashi mai tsafta shine alƙiblar da aka fuskanta a yanzu. za mu ci gaba da kawo muhimman batutuwa a wannan fanni. To sai a tare da mu a makon gobe. Yanzu a madadin Malama Binta Mustafa da Alawiya Baba Musa da kuma dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti.
Tuwa gaida Aisha Mu'azu, yanzu za mu saurari karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin wannan wata na Ramadana.
Salamu alaikum, sunana Amina Baba Iyali Kawo daga makarantar Darus Salam Jimeta Ayora. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala كتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يأملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا معكثين فيه أبدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأحبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ هوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب آتنا من لدنك رحمة وعجلنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattauna akan tabbatar da ƙoƙarin an tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa Gaza domin taimakawa fararen hula Falasina da ke cikin tsananin bukata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yayin da ya gana da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi, Blinken ya tattauna yiwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni shida da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Likitoci a Boston na jihar Massachusetts da ke nan Amurka sun ce sun yi nasara aikin dashen kodar alade da aka canza kwayoyin halitta a jikin wani mutum majinyaci mai shekaru 62 da ke da ciwon koda a mataki na ƙarshe. Sanarwar ta yau Alhamis din nan ta kasance karo na farko da aka yi da shan kodar alade zuwa wani mutum mai rai a cewar babban asibitin Massachusetts. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama kan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis, yayin da sojojin saman Ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba. Magajin garin birnin Kiev Vitali Klitschko ya faɗa ta manhajar Telegram cewa guzugusin rokoki sun faɗo a gundumomi da dama na birnin da suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama. Klitschko ya ce akalla mutane 10 suka jikkata. Wani harin ƙunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan, wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta Taliban, ya yi sanadin mutuwar mutane 3 tare da jikkata wasu fiye da dozin da sanyin safiyar Alhamis din nan. Hukumomin Taliban sun ce waɗanda abin ya rutsa da su sun taru ne a wajen bankin New Kabul da ke aiki a hukumance domin karɓa albashinsu lokacin da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar da bama-bamai da ke ɗaure a jikinsa.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin na ke fatan mu kasance lafiya, wato mu sha ruwa lafiya ko kuma ku tashi lafiya. Ma'assalam.